Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 4 ga watan Disamba shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan rage kudaden jam fund da aka yi da gwamnatin Najeriya ta yi.
Shine za a samu karuwar yawan daliban da za su zani ita wannan jarabawa. Abu na biyu kuma iyaye za su samu sauki na ragowai kudin da suke kashewa domin biya mu ɗiyansu jarabawai.
Daula, kin san satin da ya gabata gwamnatin Najeriya ta fitar da dokar rake kudaden sayan form din jam na jarabawa da dalibai ke yi na shiga jami'a. Dan haka ne a yau wakilin sashen Hausa Zaradin Sani ya tattauna mana da dalibai domin mu ji ta bakin su akan wannan lamarin.
Madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce wani irin tasiri wannan matakin na rage kudaden form din jam zai yi a fannin neman ilimi da matasa ke yi. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Farko a yau ya fito ne daga wurin Buhari Yahya Nguru, inda ya ce yau da gobe hakika wannan rage kudi da gwamnatin Najeriya ta yi na jam yayi kadan, yana da kyau a ƙara rage kudin, don haka rage kudin ba zai yi wani tasiri ba.
Sai Mustapha Nura Ciranci, inda shi kuma cewa gaskiya mun ji dadi, Allah ya taimaka.
Sako kuma daga Yusuf Babangaje, inda ya ce hakika wannan zai ba wa 'ya'yan talakawa damar shiga makarantun gaba.
To sai Maryam Hamisu Bungudu, inda ta ce yau da gobe muna goyen bayan rage kudaden jarabawar jam da gwamnatin tarayya ta yi, to amma ba a nan gizo ke sakar ba, ganin yadda dimbin matasa ke kammala karatu amma ba su da ayyuka.
Amsa na gaba kuma ya fito ne daga wurin Musa Sale Potiskum, inda ya ce salam yau da gobe hakika zai yi matukar tasiri wajen ba wa 'ya'yan talakawa damar rubuta jarabawar.
Sai Abdul Hamid, inda yake cewa yau da gobe rage kudin jam ba shi bane da mahimmanci ga ci gaban dalibai, rage kudin shiga manyan makarantu gaba da secondary zai fi tasiri.
Sai kuma Amsan Yusuf Chimbi Niger,
inda ya ce salam yau da gobe hakika rake waɗannan kuɗaɗen abin farin ciki ne muna fatan su ma matasan za su ƙara dagewa wajen neman ilimi
sai Aisha barista Chole Maska tare da Aisha Tuisiyaku inda suke cewa hakika mu kan muna jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari akan wannan kokarin na rage kuɗin jam da neko
sai kuma amsa daga wurin Abdulsalam Aliyu Daura inda ya ce salam yau da gobe ni a gane na zai taimaka sosai wajen ci gaban ilimin matasa a Najeriya
to sai bin Abdullah Bajude shi kuma ce waye rage kuɗin pom din jam muna maraba da shi amma muna fata za a maida sakamakon jarabawa ya zama dindindir kamar yadda ake yi da sakamakon neko da waye
daga nan kuma sai sakon Hafizu Balarabe Gusau inda ya ce hakika zai yi tasiri kwarai da gaske musamman yadda matasa ke fuskantar ganin sun nemi gurbin shiga makarantar jami'a amma ba su da kudin sayan form
sai Nura Ahmad ce waye gaskiya wannan siyasa ce
sai kuma sakon Abdul Wahab Ali inda ya ce to wai tun can ba a rage ba sai yanzu to Mallam Abdul Wahab ai yanzu an rage ci gaba ne
shine kullun ana samun ci gaba kuma ana samun sauyi to sai Zainab Musa mai addu'a cewa tai fatan alkhairi gare ku to mun gode Zainab mu ma muna miki fatan alkhairi
sai kuma sakon Aidan bin Idris inda ya ce ragewan yayi kadan
Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Emmanuel Linus inda yake cewa hakika rage kuɗaɗen jam da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai sai dai yadda malaman jami'o'i ke ci gaba da yi Allah dai ya kyauta
Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To yanzu bari mu ji ta bakin ɗalibai akan yadda suke ganin wannan lamarin
Jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe sannan mun saki sada da ku a cikin wannan shiri shirin da sashen Hausa na murya Amurka yake kawo muku domin ƙara faɗakarwa musamman ga matasa wannan shiri na yau talata 4 ga watan Disamba zamu tattauna ne da wasu dalibai akan yadda suke kallon ko akwai wani tasiri na rage musu kuɗin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam tare da kuma Malam Sunusi Faskari wanda shi ma zai mana fashin baki dangane da rage waɗannan kuɗaɗe to a biyo ni domin jin cikakken shirin tare da ni Zaruddin Sanufuntuwa
sunan ki zaki gabatar min
Laima Lawal Garba
to malama na ima gwamnati ta rage kuɗin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam ya kike kallon wannan rage kuɗi zai tasiri kuwa
ai tasiri ko sosai gaskiya muna farin ciki muna jin dadi a matsayin mu na dalibai wanda muke so mu ma mu ci gaba da karatu gaskiya rage kuɗin da gwamnati ke akan wanda jarabawa ta jam ba karamin farin ciki muke ba kuma mun ji dadi saboda kannanmu da mu da yayan mu kowanne zai samu damar wucewa makaranta idan wani kaga idan wani yana da halin biyan 700 kudin jam idan wani bai da halin haka wani saboda 700 nan zai tsaya karatun shi wani bai samu wucewa makaranta ba amma idan har yanzu kamar yanzu 300 kaga ai kudi ne kadan wanda ba za su yi wahala biya ba wanda insha Allah ana tsaron kowa zai iya wuce makaranta to mu da gaskiya mun ji dadi muna farin ciki muna murna da wannan gwamnati ta rage mana wannan kudi sosai kuma muna farin ciki mun gode da wannan shugaba da ya bamu
kin taba rubuta wannan jarabawa ta jam kuwa
eh na taba rubutawa nayi rubuta ba ma so daya ba so biyu ba na rubuta karo na uku kenan zan rubuta yanzu na rubuta na daya ban samu damar wuce makaranta ba saboda jarabawa ta gaba wanda ake cewa first UME to da ban wuce ba sai kuma nazo na ƙara kuma rubuta ita kuma da na rubuta a garin da na rubuta kuma aka soke min saboda wai an ce wai an kama wasu sun yi sata amsa wanda mu abin bai shafe mu ba aka dauki laifin ga baki dai duk aka lika mana dole dai sai ni hakuri sai dai zuwa shekara mai zuwa an ƙara rubuta ne ta zaman gida to wannan shine karo na uku da Allah ya sa in kuma na samu dama zan ƙara rubutawa
to duk kuma wancan kudin kike ta biya
a kudin nike ta biya kudin yanda aka ce haka nike ta biya ina yin asara kuma kudina
to akwai wani kira da kike da shi ga su mahukunta ganin cewa sun rage muku wannan kudi mun ji kamar wasu daga cikin kudalabai kuna korahin ita wannan fosuyem din da kika ce kin fadi wato jarabawa da ake a jami'o'i bayan ka rubuta ita wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam.
Eh to gaskiya mun ji dadin rage kudin jam da akai amma akwai kalubale guda ɗaya da muke fuskanta shine rage kudin jam mun ji dadi amma kuma wannan jaraba ta fasu UME gaskiya matsala ce sosai a gare mu saboda kana murna kati jam to ita wannan jarabawa kuma ta gaba ita ce abin dubawa gaskiya matsala ce a gare mu saboda yawanci gaskiya saboda wannan jam saboda wannan fasu UME in ba mu samu muna wucewa mu tafi makaranta ni nayi lose in shekara biyu kenan kuma saboda ita ne ma dai
to me fa baki cin jarabawan ne
a'a ba wai bana cin jaraba bane eh to haka dai aka haka to wani ma dai yana ci gaskiya ake tawaye mishi wani yana ci haka nan za a tawaye mishi a ce baya ci ni in so samu na ne ma gwamnati ta duba ta tsaya ta duba cikin wannan lamari dan Allah ta yi bincike ta duba ta tabbatar da lamarin gaskiya
wannan jarabawa a jami'o'i koko ita jarabawa ya share fagen shiga jami'a
eh to je ba share fagen shiga jami'a
ita ta fasu UME din
ita ta fasu UME
to wani sako gare ki ga sauran dalibai yan uwanki ganin cewa an rage musu kudin wannan jarabawa nasu ko zaki kira gare su ko za su iya sake dai rage damtse domin su ƙara cin wannan jarabawa
eh to gaskiya wannan ina abin sakon da zan ba dai uwana dalibai shine wannan an nuna mana cewa ana so mu zama wasu a ƙasa shi yasa aka rage mana wannan kuɗi to muna godiya daga wannan gwamnati da ta rage mana wannan kuɗi ni kuma kiran da zan yi ga ƴan uwana ɗalibai shine dan Allah mu zage dantsi abinda aka tura mu nema mu je mu samu insha Allah wata ran zamu alfahari da kanmu iyakan kiran da zan yi ƴan uwana ɗalibai kenan dan Allah kada mu ba da kunya domin gwamnati ta nuna mana cewa tana son mu kato 100%.
Ina so in ji sunanka.
Sunana Aminu Musa.
Ya kake kallon gashi an rage kudin jarabawa share fagen shiga jami'o'i. Kana ga wannan zai wani tasiri a gare ku musamman ku dalibai?
Wannan abu zai yi tasiri gaskiya dan akwai wanda suna son su ƙara karatun sai kaga wannan kudin jarabawar share fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu ya dan kawo musu na kasu. To amma wannan abu da aka yi na ragewa gaskiya zai taimaka ma dalibai ƴan uwan mu dama su ƙara karatu. Kuma sannan ina son in kira ga su kuma wa'ansu jami'o'i wanda zaka ga akwai wata kudade da suke sawa na shirya jarabawa wanda bayan an biya kudin jam kuma sai a ce wani fasu UME to gaskiya ya kamata wannan kudaden jarabawa su ma jami'o'i inda ai hukumar jam ta rage kudin jarabawa to su ma jami'o'in su rage kudin yanda sauran dalibai marasa karfi su ma za su iya gudanar da karatun su
kana ganin shi rage wannan kudaden share fagen shiga manyan makarantu kana ga ba zai kawo sakaci ba ko kuma in ce kaga dalibai sun yi baya da abun ba su mai da hankali saboda suna ganin kamar ba wasu kuɗi suke biya da yawa
idan dai kana da niyyar kai karatu ko a rage ko ka a rage indai shi dalibin yana da kishin ya karatun to zai yi karatu dan an rage kaga shi wannan zumma zai ƙara ma daliban na ganin sun gudanar da karatun su amma wai a ce wani dan an rage zai kawo na kasu ni ban yadda da haka ba saboda dalibai shi indai kana da niyyar kai karatu to gaskiya wannan dama ne da dalibai za su yi amfani da shi su gudanar da karatun su
to a wancan lokacin da ba a rage kudin ba kudin suke da yawa idan ka kwatanta da yanzu an rage ya kake ganin fuskokin sauran ƴan uwa dalibai abun yana da armashi ko
dalibai gaskiya suna murna da wannan rage kudi da aka yi suna murna sosai da wannan rage kudi da aka yi na wannan jarabawa ta fashagirai fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu
to kira ga sauran ƴan uwa dalibai
kira na gare su shine rage damtse wannan dama da suka samu su gudanar da karatun su yanda ya dace saboda daliban nan su ne shugabanni na gaba idan aka samu dalibai na gaba na gari insha Allah za a samu kyakkyawan al'umma a nan gaba
Nana na gware hayya
gashi gwamnati ta rage muku kudin jarabawar share fagen shiga jami'o'i ya kike kallon wannan rage kudi da aka yi
gaskiya mun ji dadi da kasancewar haka saboda musamman iyayen yara ba su da kudin da za su dinga biyan kudin exam amma saboda haka ne ya kasance ko a unguwarmu akwai mutane da yawa da suka faɗa exam din da aka yi amma yanzu wasu duk za su yi aure amma jin hakan ya sa duk sun kasance sun fasa yin auren za su ci gaba da karatu
to ke kin taɓa rubuta jarabawa
a'a ban taɓa ba amma insha Allah ku zan fara wannan
kina sa ran wannan shekarar da ke za a yi kenan
insha Allah
to akwai wani kira da ke da shi ga su sauran ƴan uwanki dalibai
gaskiya su dage da karatu saboda ilimi yana da matukar muhimmanci a rayuwa sunana Nana Yahaya
to malama Nana Yahaya an rage maku kudin jarabawar share fagen shiga jami'a me zaki ce mu masu sauraro
gaskiya mun ji dadi sosai da aka rage wannan kudin jarabawa
to kuma ya kun ji dadi
mun yi hana sosai saboda an rage mana kuma za a kara mana karfin gwiwa mu ci gaba da karatu sosai kuma iyayen mu da ba su da karfi kaga za su
kara in aka rage kaga za su samu damar su biya mana mu ci gaba da yin karatu.
To akwai wani kira da ke shi ga sauran ƴan uwan kidalwai ganin cewa an rage maka kuɗi ba girin-girin ba ta mai ku miki ku yi karatu.
Gaskiya su gaji da karatu saboda karatu abu ne mai muhimmanci
musamman ga ku ɗaya mata ko
da matan ma da maza.
Kana tare da Kabiru Ibrahim?
To Malam Kabiru Ibrahim aji nawa kake?
SS3 ne.
To kana SS3 wato aji shida ko? To gwamnati ta rage maku kuɗin jarabawa na share fagen shiga jami'a. Kana da niyyar rubuta wannan jarabawa?
In Allah da ina niyyar rubuta ta.
Kana ganin rage kuɗin nan zai wani tasiri?
A gaskiya zai tasiri akan mu sosai. Saboda gaskiya iyayen mu ba su da hali haka wanda za su biya mana kuɗin jarabawan nan. Amma yanzu da yake an rage ta za su biya mana kuɗin jarabawan mu je mu zauna to kuma Allah zai ba mu samu.
To da ba a rage ba akwai wani zulumi da kuke na ganin cewa gashi za ku yi wannan jaraba kuma ba ku da halin yin ta.
Ne gaskiya ba a rage ba dan gaskiya mai wace ne a biya mana kuɗin jaraba wannan saboda kuɗin sun yi da yawa dan saboda koda baka ci ba in ka zo ma ka ci a biya ma sai dai a ce ma kai ka so ka ma na daka te gona.
Na'am.
Assalamu alaikum kuna tare da Muhammadu Muktar.
To Malam Muhammadu Muktar aji nawa kake yanzu?
SS2.
To aji biyar gashi kila kana da niyyar rubuta wannan jarabawa ta shari'a fagen shiga jami'a ko?
Eh gaskiya wallahi insha Allah.
To an rage kuɗin me zaka ci?
Gaskiya na yi matuƙar farin ciki ba wa ni kaɗai ba ga baki ɗayan matalibai da waɗanda za su zauna a wannan shekarai da mu da za mu zauna a shekara ta gaba mun yi matuƙar farin
ciki. Kamar ya farin ciki?
Kamar yanzu da aka rage waɗannan kuɗin jarabawa gaskiya an ƙara mana confidence wanda za mu zauna wannan jarabawa da kuma ma iyayen da ba sa da halin su biya mana amma da jin wannan rage kuɗi da aka yi. Kuma an ƙara musu ƙarin gwiwa sosai gaskiya.
Kana da niyyar rubuta jaraba kuma kun ce ba ku da halin biyan kuɗin jaraba. To da akwai wani zulumi da kake na jaraba?
Gaskiya akwai zulumi da student suke ba ma ni kaɗai ba sosai saboda ban kake ko ka zana ka faɗi. Gaskiya mai wace ne kuma a ce za ka ƙara zana wani kuma iyayenka su ƙara biyawa.
Yawa kana tare da Hassan Sirajo ne?
To Hassan Sirajo aji nawa kake?
Eh ni already ma na riga na yi jaraba lafi amma ban samu ba.
Ka yi jaraba shiga share fagen shiga jami'a?
Eh amma ban samu ba.
To garin ya baka samu ba ka da kokari ne ko ku baka rubuta da kyau bane?
A ina da kokari kuma na yi da kyau amma yanayin zan ba mun nan fa'ida.
Bana kana da niyyar sake wata?
Eh sanadiyar jin an rage wannan kuɗi wannan gwamnati ba abin da za mu ce sai godiya.
Eh
ara
kana da
niyyar
rubutawa kenan.
Yanzu jama'a da yawa wanda da suke tsoron ba za su iya rubutawa ba. Sanadiyar wannan rage kuɗi da aka yi da za mu iya affording cewa mu biya kuɗin jam da irin na kuma waye ki bane ko haka.
Na'am. Wane kira kake ga shi ga sauran ƴan uwanka ɗalibai? Akwai wata shawara da zaka ba ƴan uwanka ɗalibai?
Eh shawara da nan ba su shine tunda saboda kuɗin ma na da yawa. Wasu duk da haka ana kokari dai ana biya amma ba duka ba tun da yanzu ai rage kuɗin shi ne mutum ya ba da himma ya ga cewa karatun nan ya yi shi da kyau kuma ya yi gode ma wannan gwamnati saboda ta fara rage kuɗin ana tunanin nan gaba ma kuɗin zai iya kaiwa wanda jama'a da yawa za su iya affording ɗin shi su gane jarabawan nan.
Kiran da aka yi ku zo mu je makaranta mu kawo da jahilci.
Haka ne kam.
Mun ji daga wurin wakilin Muzaraddin da kuma ɗalibai. Daula ke me kika gani da maganan nan da suka yi?
To Amina, maganan wannan batu dai batu ne mai kyau, batun yanda aka rage kudin nan yana da kyau, yana da amfani, zai taimaka wajen fannin ilimi. Amma gaskiya kamar yanda kika ga wasu suna magana dalibai da yawa, ni ma dai ba wai ban yaba da abin da gwamnati ta yi ba, amma dai ya kamata ni sai in ga za a iya yin abin da yafi haka.
Za a iya sashi
saboda da kudin wannan form din 11,350. Yanzu an rage shi an maida shi 9,850. To kin ga bambancin kadai da aka rage 1,500 ne. Har yanzu 9,850 ana magana kudi ne babba a Najeriya. Ya kamata a ce za a iya bada form din nan ma kyauta. Za a iya dawo da shi 3,000 a dai dan samu wani abu da a karba a hannun mutane. To dai ya kamata dai a ƙara dubiya akan wannan lamari sosai.
To Madalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin Muzaraddin Sani da Sunusi Muhammad Faskari.
Masaro zai so ya ji sunanka.
Sunana Sanusi Muhammad Faskari.
Malami ne kai. A ƴan kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta rage kudaden share fagen jarabawar shiga jami'o'i wanda ake kira JAM. A ganinka kana ganin wannan zai kawo wani ci gaba koko ya kake kallon wannan rage kudi da ita wannan gwamnati ta yi?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan rage kudi da gwamnati ta yi na wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a, wato JAM, zai tasiri ƙuran gaske musamman ga su iyayen yara waɗannan dalibai suke ɗaukar nauyin su wajen sai musu waɗannan fama-famai, saboda harkar tattalin arziki wanda ke da yaro ɗaya ko biyu ko uku a kuɗin da aka ce a madadin ko yarigin da ya samu su zai ƙara bunƙasa yawan yaran da za a semawa. Wannan zai ƙaro bunƙasa ilimi na shiga shi kanshi jami'a ko manya-manyan makarantu na gaba da secondary. To shi yasa ire-iren waɗannan ana ragewa gurgurdan yanayin da shugabanni suke tausaya ma al'umma, ana ragewa har kai lokacin da ma tattalin arzikin ƙasa ya kai na ƴan ƙasa su jaraba a matsayin kyauta. Ina ganin wannan zai tasiri ƙoran gaske wajen bunƙasa ilimin gaba da secondary, ta yanayin yanda waɗanda za su yi iyayen da za su biya musu sun samu sauƙi, ƙoran gaske za su ji cewa wannan ba ƙaramar dama ba ce ba suka samu na tura ɗiyansu makarantun da ke gaba da secondary. Wannan shi ne
za ka ga wani lokaci irin halinmu ne idan ana rage kuɗi na abu kamar ba mu mai da hankali akan abu.
Muna da wata ɗabi'a cewa duk lokacin da ko sayayya a ɗabi'a mu ko sayayya ka je sai ka ga duk abin da aka yi maka farashi mai sauƙi, to a matsayinka ma abu ne wanda bai da kyau. Muna da irin wannan ɗabi'a. So wani lokaci wannan kan sa sai su roƙon sa kai na kashi ga wajen irin muhimmancin da za su riƙa badawa ga ita wannan jarabawai. Amma ta yanayin da in biya mutum ya yi uba ya ji shi ya biya, wannan sai ƙara zaburar da shi ya ga ya ƙara ƙaimi wajen cewa lalle ya ga ɗan shi ya mai da hankali. Amma dai duk da haka rage yawan kuɗin, saboda duk wanda ya gama jarabawa gama secondary zai shi wannan jarabawa ta JAM, to yana son ya yi don ɗan shi ya ci gaba. To ko ya aka rage kuɗin, to wannan zai taimaka wajen a ga yara da yawa sun samu shiga jami'o'i da makarantun gaba da secondary manya.
To wani irin kallo kake ma ita hukumar share fagen shiga jami'a? Ganin da ta cika kuɗin yanzu an rage, kana ga wannan ragewar da aka ba zai kawo mata na ƙasa ba a wasu al'amuranta?
Alhamdulillah, gaskiya ita wannan hukuma kasanto cewa ganin yanda musamman wannan gwamnatin ƙarƙashin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma shi wanda aka ba jagoranta ita hukumar ta JAM, duk da yanayin kuɗin da ake karɓa, amma yanayin da suka kudaden da suka rika maida ma gwamnatin tarayya bayan sun kammala ayyukansu na shekara, to wannan ba ƙaramin abun yabawa ne ƙoran gaske ba, cewa ana tattoshe dukkan wasu kofofi ko wasu kafofi na inda cin hanci da rashawa ke shiga, har suna hada kudade masu yawa bayan an gama jarabawa ta wuce a ƙarshen shekara, su tara kudade masu yawa wanda suke maida ma ita gwamnatin tarayya. Wannan abun a yaba idan ba a samu shugabanni zarata ba, duk abin da za a iya tarawa to a gaba baki ɗaya wasu 'yan tsirarru su za su haɗe su laƙume su sace su kwashi su ba al'umma cikin wahala.
Wani lokaci wasu na ma ita wannan hukuma kallon kuɗi kawai take so. Zaka ga irin idan lokacin jarabawa ya zo, zaka ga wani lokaci irin ana yin ta akan na'ura mai kwakwalawa ta computer. Sai ka ga wani lokaci mutum ma bai gama jarabawa ba an janye. Akwai wani kira da kake da shi ga su ita wannan hukuma ta ja?
To, tsarin da suke amfani da shi na yin wannan jarabawa akan na'ura mai kwakwalwa tsari ne mai kyau. Kirin da zan masu dai shine ƙara bude santoci masu yau da kuma ƙara wayar da kan su kansu ɗaliban akan nan yanda ake amfani da su waɗannan hanyoyi na jarabawai. Ta nan yanda da an ba da lokaci, to da lokacin yayi dama an riga an tsara mu ita wannan na'ura kai tsaye da kanta za su ga an ɗauke. Wannan shine yanayin hanyar da ake gudanar da jarabawa a samu sauƙin gabatar da ita saboda yawan adadin mutanen da ke zama a lokaci ɗaya ƙasa baki ɗaya a samu sauƙi a kuma samu yanda za a yi hiddu da sakamakon cikin lokaci. Tsarin da suka budo yana cewa ba gurin su kuɗin da za a tara ba, na inda abin za a tara din ne da sai ma dai a bar shi yanda yake ko kuma ma a ƙara kuɗin da ake yi. Wannan ya nuna cewa ƴan ƙasa su ake mawa, amma abubuwan da kila ake buƙatuwa na kuɗin waɗanda za a amfani da su wajen gudanar da ita kanta jarabawai da hukumomin da sauran wasu abubuwa waɗanda ke buƙatar kuɗi, yasa dole a sa kuɗin. Kenan wannan ke nuna mana in kuɗin za su iya isa a gaba za a rago su zuwa lokacin da har ma za a koma ana yin ta. Kowa zai iya ta ko da ma bai da hali ko da bai da sarri ko da bai da
mallam. Ya kake ganin wani lokaci za ka yi ita wannan jarabawa ta jam kuma ka biya kuma ka yi ta? To akwai wasu ɗalibai da suke korafin cewa ba wai rage masa kuɗin ba na ita jarabawa share fagen shiga jami'i wato jam ɗin. Akwai kuma wata jarabawa da ake shiryawa bacin ka ci wannan jam ɗin kuma sai ka je ka yi wata jarabawa a jami'i wanda ake cin post UME wanda ita ma suna biyan kuɗi. Ita akwai wani bayani da za ka yi dangane da wannan?
To ni a shawara ta muna fata ya kasance cance nan gaba koda za a yi jarabawai koda za a yi wani tsari da su ga cewa sun dauki yara waɗanda za su iya yin abin da aka sa su je su yi, to ya kasance ba sai an biya wasu kuɗaɗe ba ga su iyayen yara da tsara dora musu nauyi.
Mallam, wani irin tasiri kake ganin wannan rage kuɗi na form din yin jarabawa jam zai kawo a fannin ilimi musamman ga matasa?
Tasirin kamar yadda na ambata shine za a samu ƙaruwar yawan ɗaliban da za su zane ita wannan jarabawa. Abu na biyu kuma iyaye za su samu sauki na ragowai kuɗin da suke kashewa domin biya ma ɗiyansu jarabawai.
Dura da irin kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa a wasu fannoni, baka ganin ya kamata a ce wannan form ɗin ma kyauta ake ba ɗalibai shi?
Ganin cewa gwamnati tana wajen gudanar da ayyuka da yawa ana kashe maƙudan kuɗaɗe. Fatanmu shine idan abin shi gaba tahiya a haka sauran abubuwa suka ragu, sata da cin hanci da rashawa aka ciccike ta, za a kai lokacin da muke fata cewa ita ma jarabawa a rika gudanar ita kyauta. Wannan shine fatanmu, amma yanayin da ƙasa ta zo a hankali hankali muna fata cewa can za a nufa. Shi yasa muka ji daɗin wannan tasirin rage waɗannan kuɗaɗe da aka yi.
Shin kuɗaɗen da ake warewa fannin ilimi a ƙasashe masu tasowa musamman waɗannan ƙasashe namu na Afrika ya daidai da buƙatar fannin ilimin ƙasashe da suke buƙata idan muka ɗauki misali da Najeriya?
To, kuɗaɗen da ya kamata a ware ma sashen ilimi ya yi ƙasa saboda wasu dalilai, musamman ma a tsarin ƙasa cewa tattalin arzikinta ya yi ƙasa ƙwarin gaske, sannan kuma cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikinta. Ɗan kasan da aka ware wanda bai ma kai ba, duk da kuma wasu suna da sarai na samun wani kaso mai tsoka a ciki, ta yanayin yadda abin da aka ware shi domin gudanarwa ɗin ba zai samu ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin manya-manyan matsalolin wanda ƙasar take fuskanta. Shi yasa cin hanci da rashawa ya zama mata wata kansa, wani daji, wani ciwo, wata gobarar daji wadda ke kawo illa ƙwarin gaske wajen wannan, wanda ya kamata a ce a nan gaba gwamnati su ƙara daga kaso na yawan kuɗin da za ta ware ma sashen ilimi, domin duk ilimi shi ne ƙashin baya na cigaban al'umma baki ɗaya.
To, Malam Sunusi Faskar kenan a tattaunawa da na yi da shi a cikin wannan shiri na yau da gobe. Malam, muna godiya.
To, na gode ƙwarai.
To, Daula, kin ji maganan dai da suka yi. Ni dai a ra'ayina maganan gaskiya shine muna da mutane da yawa waɗanda ba sa makaranta, muna da mutane da yawa da suke fasa makaranta. Ba wai na kushe gwamnatin Najeriya ba, amma da dai kyauta aka mai da shi, ni da abin da ya fi burge ni kenan.
Gaskiya kam, don har za a bada a ce da
form din jam da nawa ya gama da ne ko har za a ba da su kyauta mutane waɗanda ma ba su da tunanin koma makaranta waɗanda ba su da ma ra'ayin yin karatu ina ga wannan zai iya ja hankalin su
sosai
akan su koma makaranta su yi makaranta ko ba ma ba a ba da shi kyauta ba Amina akwai yanda za a yi tunda akwai kuɗaɗe da yawa da ake warewa akan harkar ilimi akwai kuma
ya kamata in ka biya so daya shikenan in ka biya so daya aka baka lamban jarabawa guda daya shikenan kin gane ne
kaman yanda wani ya fadi da zake cewa shi da mun shi ma jam din kin gani ga abu yana da tsada 9,855 yana da tsada a ce kuma mutun ya dinga bada kowane shekara kam ya kamata gwamnati ta yi dubi akan wannan lamarin
jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana kuma ta bada umarnin wajen hada wannan shirin Julie Gresham da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Auna muke ce muku